Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 2231-4160. A Nijar kuma ana kama mu a tashar Mutavi Africa dake Yamaika mita 102.5 a Zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Londoniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta Benin kuma sai yanda a duniyar yanzu kuma ko shi muna na abihausa.com ko ku sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili tore ne tare da Muhammad Hafiz Babale daga nan birnin Washington DC muke saki dawo muku da wani sabon shiri a wannan dare a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tsokacin da shugaban kamfanin NNPC mai barin gado mai kanti Barau yayi akan hakuma fe da arewacin Najeriya
mun ni sa hakan rija ta fari ko kolmani da babu to wacce take hakane gefen gangola don nan mun samu cewa bamu da matsalan wato tashi na aure
haka kuma za ku ji irin cece kuce da manoman kasar Niger ke yi akan matsalar tsadar takin zamani
abin nan ya babu mamaki tunda Niger yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun dauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu
to kamar yadda kuka sani a kowace ranar juma'a ta Allah mukan bude muku layukan mu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamuran da suke ci muku tuwa kauriya lambar da za a kira ita ce +1 202 205 555 bayan ga haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru amma duk sai an sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum Amurka ta ce ta shirya bindigoginta da bombardment ta tsab tana shirin soma amfani da jiragen saman ta na yaki wajen fatattakar wasu wurare uku a Iran dan mai da martani kan jirgin nan mara matuki na Amurka da Iran din ta kakkabo kafin Amurka ta sauya ra'ayinta ta fasa kai harin wannan bayani da shugaba Donald Trump ya bayar a kafafen yada labaran duniyar gizo ya biyo ne bayan rahotannin da jaridu irin su New York Times suka bada ne cewa shugaba Trump ya bada umarnin a kai farmaki amma daga baya ya janye umarnin da kansa ana saura kamar mintoci 10 kafin bama-baman su fara dira akan Iran A halin yanzu kuma mayakan ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba Gamar sojojin da Saudi Arabia take jagoranci da suke yaki da ƴan tawayen ta ce makami mai linzamin an harba shi kusa da kamfanin Al-Shuqaiq dake yankin Jizan mai magana da yawun gamayyar kungiyar sojojin Turk Al-Malik ya ce kungiyar za ta dauki matakin da ya dace da sauri kuma cikin lokaci don ta yi maganin waɗannan ƴan ta'adda ƴan tawayen Houthi din waɗanda suka hambar da gwamnatin da Saudiya ke goyen baya da kasashen duniya suka amince da ita daga kan mulki a Sana'a babban birnin kasar Yemen a shekarar 2014 sun himmatu wajen kai har-haren makamai masu linzami da kuma jirage mara matuki a cikin biranen Saudiya a cikin makonni biyu da suka gabata ƴan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar Murtaniya sun kammala yakin neman zaben su jiya da daddare a birnin Nouakchott bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa a karan farko tun bayan juyin mulki da aka yi a shekarar 2008 wannan ne zai zama karan farko da shugaban ƙasar mai ci Muhammad Ould Abdulaziz zai kasance baya cikin zaben abin da ya sa kofa ta bude ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben daga cikin ƴan takarar na yanzu har da babban madugun ƴan adawar kasar Sidi Muhammad Ould Boubacar wanda ya taba rike mukamin prime minister daga shekarar 2005 zuwa 2007 a gobe asabar ne dai za a yi zaben kuma a yi zagaye na biyu a ranar 6 ga watan Yuli labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yau Juma'a dubban dalibai masu zanga-zanga sun saka kaya bakake inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong suna neman da a janye shirin dokar nan da ya janyo cece-kuce na maida masu laifi zuwa China don a tuhume su. Haka kuma suna neman shugabar yankin Harlem mai ra'ayin China da ta sauka daga mukaminta. Na dan wani lokaci masu zanga-zangar sun haifar da tsaikuwa ababen hawa da kuma toshe babbar hanyar da za ta kai ka ginin majalisa wanda gwamnati ta rufe ta a yau. Masu zanga-zangar ta yau Juma'a sun buƙaci jami'an Hong Kong da su janye ayyana zanga-zangar da aka yi ranar 12 ga watan Yuni a matsayin bore, kuma su saki gaba ɗaya masu zanga-zangar da aka kama da kuma janye tuhumar da ake musu, sannan su kuma kafa kwamitin bincike da zai duba yadda 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi lokacin da aka gudanar da wata zanga-zanga kwanan nan. Sai dai har yanzu gwamnati bata maida martani kai tsaye ba akan waɗannan buƙatu nasu.
A gaida Muhammad da Hafiz Babale, labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Kuma da lansai rahotanninmu a Najeriya, ƙasa da sa'o'i 48 bayan sauyin shugabancin hukumar man feta ta ƙasa wato NNPC da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, shugaba mai barin gado injiniya Mai Kanti Baru ya tabbatar wa 'yan Najeriya musamman 'yan arewa cewa hukumar za ta ci gaba da neman man fetur a yankin arewacin ƙasar. Wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da rahoto.
Bayan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya canji ga jagorancin hukumar matatan man fetur ta Najeriya, inda aka maye gurbin injiniya Mai Kanti Baru da injiniya Meleko Lokyari, shugaban hukumar matatan man fetur ta kasa mai barin gado injiniya Mai Kanti Baru ya bada tabbacin cewa hukumar matatan man fetur ta Najeriya za ta ci gaba da aikin haƙan man fetur a yankin arewacin Najeriya. Mai Kanti Baru ya bayyana hakan ne a wajen wani taro inda aka girmama shi a Jami'ar Lagos, inda yake cewa
mun yi nisa a hakan rijiya ta fari Kolmani River 2 wacce take gefen Gangola, don nan mun samu cewa bamu da matsalan wato tashi na aure, kuma mun yi kusan gama wannan rijiyar. Allah ne mun gama mai girma shugaban ƙasa zai bayani a kan irin abubuwan da aka samu, amma dai ana samun nasara. Shi kuma cancan gefen tafkin kogin Chadi, in Allah ya daga jami'an tsaro sun ce mana bismillah za mu koma shirye muke, hatta ma da university of Maiduguri wato jami'ar Maiduguri take taya mu wurin wasu bincike, su ma duk da cewa a cikin shekara 2017 mun ba rasa mutane, su ma sun rasa mutane wurin da aka samu matsala. Yanzu kowa ya shirya, kuma ina ganin cewa idan girmamawan da za mu yi waɗanda har kashi da ciki ne a koma a ci gaba da aikin, kuma suna shirye da jami'in tsaro sun ce bismillah za mu shiga insha Allah.
To, kowar irin kalubale sabon shugaban hukumar matatan man fetur din ta Najeriya injiniya Meleko Lokyari zai iya fuskanta a jagorancin hukumar, tambayar kenan ta newa Dr. Babangida Jibrin kwararre a kan harkar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa.
Gani na kalubalen da ke gaban shi sabon shugaban kamfanin NNPC suna da yawa. Na farko shi ne tabbatar da duk matatan mai wato refineries kenan da ke wannan ƙasa suna aiki, saboda a samu wadatar man fetur kananzir da diesel. So kuma idan matakin mai na aiki yadda ya kamata, to tallafi na subsidy kenan wanda aka yi biya na shigo da man fetur da kananzir da diesel daga kasashen waje zai rage, kaga sai ya amfani da wayannan kudade wajen wasu ayyukan da talaka zai amfana. Na biyu shine tabbatar da NNPC na biyan kudin kasonta a joint venture da ke tsakaninta da manyan kamfanoni masu neman mai a kasar nan, wato kamar Shell, ExxonMobil, Chevron da Hatch. A baya NNPC ta kan dade bata biya wannan kaso ba, kuma rashin biyan wannan kaso yana durƙusa da hakan neman gurɓataccen mai a wannan ƙasa. Na uku shine tabbatar da ana gaskiya, ko kuma ana nuna transparency kenan a Turance, a duk harkokin da NNPC da rasan take yi misali wajen bada kwangila da kuma sa ido wajen tabbatar da ko gangan mai lawa ne wannan kasa ke fitar da ita a kowace rana. Na hudu shine tabbatar da an ci gaba da neman mai a arewa, wato a Chad Basin, Benue Trough, Sokoto Basin, Ida Basin da Dawn Basin. Fatan mu shine a lokacin shi sabon shugaban NPC na yanzu wanda ke shigowa, wanda kwadare ne a kimiyyan inda ake neman albarkatun kasa, za a samu shi wannan ma a arewa.
Babu gizibin murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Yanzu kuma sai mu leka jamhuriyar Niger, inda kungiyar platform Paysan ta haɗin gwiwa manoma da makiyaya a ƙasar ta buƙaci gwamnati shugaban Muhammadu Isu ta ɗauki matakai bayan da aka sami hawa-hawar farashin takin zamani a kamfanin Kaima a wani lokaci da mazaunan karkara ke gab da soma aikin damana. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Bahun takin da ake sayarwa a can da akan jika 13.5 na sefa ya cila zuwa jika 16, inji wata sanarwar da kamfanin Kaima mallakar gwamnatin Nijar ya fitar a baya-bayan nan. Matakin da kungiyar kare haƙƙin manoma da makiyaya, wato platform Paysan, ta ce ba za ta lamunta da shi ba, a bisa la'akari da yadda yake barazana ga ci gaban ayyukan noma a wannan ƙasa, inji shugaban wannan kungiya Jibobanya.
Abin nan ya bamu mamaki tunda Niger yana da abubuwa da ya nuna yanzu sun dauki harkar noma da kiwo da harkar kifi da hannu bibiyu. Sun kafa abin da aka ce ma Paysan, kaman abu ne da zai tallafa mazaunan karkara don su samu harkar tallafi. Na biyu sun kafa APCA. APCA kaman duk wani shawara, duk wani tallafi da za a ba manoma don su samu su yi aikin su. An nuna cewa kuma taci Niger ba a ke ga unhwani da shi. Mu a gane mu kudin ne ya sa ba ke ga unhwani da shi, kuma kowa ya tabbata kasan ya gaji. Kenan ya babu mamaki yaya ne ana bisa wannan, kuma cikin wannan tayya a zo a sa wani abu da yana iya rike hamzarin mutane.
To sai dai shugaban kamfanin Kaima Muhammadu Haruna Mudi na cewa batun farashin takin zamani wani abu ne da ke da nasaba da tsarin bayar da kudaden tallafin gwamnati.
Da yadda gwamnati ke sayo shi, bahu ya taso mishi jika 27, shi ne gwamnati ya ɗauki nauyin jika 13 a fayar da jika 13 da rabi. To mu ba jika 27 tashi muna ba, abinda aka sai da shi nan haka nan tashi muna. Kaima ba ita ta da kula da subvention ba, in mu ce samu subvention ɗin shi tan wajen gwamnati ta kashi 50%, sai shi zo kenan takin ya tashi wajen gare shi jika 8 ya zo sai shi gare mu, dan mu free ɗin shi babu subvention mun mai da shi jika 16.
Sannan muhimmancin takin zamani ga manoma musamman mazauna karkara ya sa shugabannin su garzayawa zuwa fadar Prime Minister Birji Rafini domin gabatar da koke-koke, kuma a cewar su shugaban gwamnatin ta Niger ya ba su amsa mai gamsarwa.
Prime Minister yake muna na ji kukanku, wannan kuma ya ba shugaban Kaima magana, shi ma ya ba da nashi magana, yake wannan zance za a kai shi kasan suna da wata daki inda aka shawara wanda yana karkashin shugaban kasa. Yake muna in Allah yarda zan kai magana can, kuma zan tabtandata wanda ya kamata.
Noma da kiwo na matsayin ayyukan da akasarin jama'ar Nijar ke dogaro a kansu domin samun guzurin cimakar shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau ranar Juma'a ce, don haka layukanmu a buɗe suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan al'amuran yau da kullum da kuke son yin sharhi akan su. Kafin mu buɗe layukanmu, mu shakata da wannan waka.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, wane daga Nasarawa?
To alhamdulillah, da farko kana tare da Garba Sale likitan radio na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa.
To Mallam Garba, muna sauraron ka.
To gaskiya Allah ya saka muku da alheri.
Amin.
Wannan gidan radio na kuma ya albarka da kuke ba mu dama muna fadin ra'ayi mu kuma gaskiya hukumomin mu suna ji kuma suna amfani da shi.
To muna godiya.
To anan yau ra'ayi na shine a gaskiya tunda na samu dama na shigo ina yi wa ainihin gwamnatin tarayyar Najeriya fatan alheri. Kuma na biyu ina so in kira ga gwamnan mu na jihar Nasarawa injiniya AA Tile ina miji fata na alheri akan yunkurin sa da yake yi na tallafawa matasa. To mu ma dattawa ina roƙon ka ya sa hannu a cikin mu ma ya rage mana ainihin hawan jini da yake kama mu ta wajen rajin sana'a. Allah ubangiji ya daukaki gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Nasarawa mu kuma talakawa don Allah mu cigaba da yi wa gwamnatocin mu addu'a domin samun sake nauyin da Allah ya dora musu. Nagode biyo, Allah ya saka muku da alheri, ku kwana lafiya.
To mun gode, amin summa amin. Wani na kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, kana kira daga ina?
Murya Amurka ko?
Murya Amurka ce, da Allah zaka iya rage radio naka.
Murya Amurka.
Eh, me sai ka rage radio naka?
Suna na lawan daga jaji daga kamfanin fashe da ke jaji Kaduna.
To muna jin kamar lawan.
To ni ra'ayi na ga gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan tsari da yake kira
malam lawan. Zaka iya kashe radio naka da Allah?
Na'am.
Zaka iya kashe radio naka?
Eh, na kashe radio.
To gare ka, muna sauraron ka.
To gaskiya ni abin da muke so ga wannan tsari na shugaban kasa Muhammadu Buhari, dan Allah dan annabi, kada a koma a gidan jiya ya yi banda fure banda ganye duk wanda ya yi a yi mashi kawai ya yi mana aiki ya yi samu mutane talibai wanda za su so ta sama talakawan kasan nan mu ji daɗi domin abin da ke faruwa gaskiya ba ma jin daɗin shi fi sabilillahi mu samu canjin da yake a samu gaskiya ya sake taku. Na gode mu da Amurka.
To mun gode, Allah ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya je kiran naka. Wani akan layi?
Ibrahim Sela sai Yarbawa.
To Malam Ibrahim, daga kana kira daga ina?
Ina kira daga Ishei. Ina ja Oyo.
Jihar Oyo. To Malam gare ka, muna sauraron ka.
Ina so in tambaye shugaban kasa ne, wai kudin da an san zake karbo hanya a jihu wane ne yake cike kwani? Wallahi wajen mu ta daga Oyo daga Ibadan za Shaki daga Shaki daga Oyo za Ishei, wallahi sallah kudi da suka ce kuna ba ka dan ba ko na sa wanda zai muka magana kullu mai magana sai ce wai daga can sama ne daga can sama ne duk Allah na da shugaban kasa mu da muna goyon bayan ka dubu busa da amma duk Allah ya muna taimako ayi muna fikice kudaden nan na suke samu na suke tura su ne duk Allah ya muna Allah da annabi mu gode muku mure Amurka muna ji dadin ku Allah muku albarka.
To mun gode kwarai, Allah ya sa gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ya taji wannan kira naka. Wani akan layi? To Malam Murtala, ka daga murya ba ma jinka.
To madalla Abdulali, to na farko muna kare kira ga girma shugaban kasa cewa dan Allah dan san mu dan Allah tsare kiran gaskiya ya kamata a ci har karfafa harkar tsaro a yake ana ta gaskiya da karfafa harkar tsaro a yake ta arewa wannan shawara da yake nan. Sannan kuma shawara na biyu ya kamata a ci kullum da ya san cewa in ke ta ce a gwamnati zai kawo matsala tabbai kira wai sai shekara ɗaya ko shekara biyu ta kuma ta kiyaye kamar yadda ya gabata a baya ya kamata idan mu fi a lokacin a yi masa a kore shi kuma a hukunta shi. Kuma muna ƙara roƙo dan Allah dan Annabi ya kasa shi manyan kasashe irin su Amerika da su dan Allah su kawo fahimtar juna musamman da kira da yake gaba su tafi a samu maslaha ba mu su ba da yaki da fatan Allah zai sa a samu maslaha a tashi lafiya.
To mun gode Allah ya sa shi wannan kiran naka yanzu mu leƙa Taraba wani daga Taraba.
Magana da Sule Jauro Manu karamar hukumar Gasol a jihar Taraba.
To Malam Sule gare ka.
To kiran da nake ga Senator mu na Central Zone a jihar Taraba. Ko san duk a Najeriya Central Zone ita ne ba ta da wutar lantarki na Karenji. Sannan kuma muna roƙon gwamnatin jihar Taraba ta duba mana hanyar da ya tashi da Garba Shede. Garin Almajiri Jauro Baba garin Jibir Jauro Manu zuwa mutum biyu. Kun babban hanya ne wanda ya fito daga Kamaru har ya tafi Kurmi zuwa Legas. Hanya ya lalace gaskiya ana shan wahala. A taimaka gwamnatin Taraba ta gyara mana hanya daga Garba Shede zuwa Mukili. Da Allah mu gode muke yi. Sannan Central Zone din nan a Kamana Nefa ba mu da wutar lantarki daga ha. Wannan shi ne damuwa na.
To mun gode Malam Sule Allah ya sa gwamnan Taraba ya ji wannan kira naka daga Taraba za mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi
I a jihar Bauchi.
To muna sauraron ka me sunanka malam?
Sunana Ayuba Garba Imam.
To Malam Ayuba gare ka.
To ra'ayina ne na yau a madadin al'umar karamar hukumar Ganjuwa. Muna mika godiyarmu ga sabon gwamnan jihar Bauchi da ya ba mu sakataren gwamnatin jihar Bauchi. Sannan kuma da Allah shi sabon gwamna ya taimake mu akwai wata makaranta da aka fara a nan garin Katin Madaki Technical College wanda wancan gwamnati ta fara. Muna so ya taimake mu ya ƙara sa mana wannan makaranta saboda dimbin dalibai da muke da shi. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam Katin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba wanda taimako kuke bukata? To Malam Ayuba Allah ya sa shi wannan kiran naka yanzu za mu leƙa Kaduna. Wane ne daga Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam. Me sunanka malam?
Sunana Abubakar da aka sani da malam nan cikin kare.
To Malam Abubakar muna sauraron ka.
Yawwa ni a ra'aya yau tuma ina so da Allah ya kiya da ainihin gonan tarayya ne gashi ainihin da muna ta kankama. Tsakani ga Allah ana sa matsalolin taki gaskiya taki ya yi tsada da kuma masaranmu gaskiya da muke sayarwa mu sai taki gaskiya ba ta tsada shi ne yake kya da ainihin gwamnatin Buhari dan Allah ta dubi manoma in a saki gaskiya ta fi a koma baya saboda gaskiya a yanzu haka manoma gaskiya sun fara na ƙasa tsakani ga Allah saboda sai sun sai da masara kusan buhu uku a buhu biyu su sai taki buhu ɗaya saboda Allah gaskiya kamata gwamnatin tarayya ta duba wannan lamari da fatan za a ta yi lafiya.
Malam Abubakar a yanzu sakon to za mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi.
Assalamu alaikum sashi a sunan murya Amurka.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Samuel S. Fawa kashin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To gare ka muna sanar.
Alhamdulillah ina godiya wa Allah ina murna ina taya sabon gwamnan jihar Bauchi Dr. Sanata Bala Muhammad Kaura da kuma sabon kakakin majalisar jihar Bauchi dan Galadi Maningi da fatan Ubangiji Allah ya sa su riko Allah ya hada kansu. Ya daidaita su Allah karka basu da iyawa su Allah ka dafa musu Allah ka taimake su mu al'umman jihar Bauchi su mana aiki daidai gwargwado. Mai magana Samuel Sawa kashin mu na karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To malam sakakin ka aje kana saurare na? To mun gode kwarai daga Bauchi kenan kuna sauraron sashi Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To madalla masu ranmu yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin wasanni a takaice daga kasar Kamaru.
Wasanni a takaice. A
farkon makon da muke cikin ne dai kungiyar kwallon kafan mata na kasar jamhuriyar kamaru suka gwada kwallon su da takwarar su ta kasar kanada a gasar cin kofin kwallon kafa da ake yi na duniya a kasar faransa anda kasar ta kanada ta lallasa club din kwallon kafa ta matan kasar kamaru da ci dai mai ban haushi yanzu haka club din indomitable lions din dai za su fafata ne da kasar holland a fitowar su ta biyu anda masu hasashe a kan kwallon kafa suke ganin kungiyar kwallon kafan ta kasar kamaru ba za ta tabuka wani abin ku zo mu gani ba a wannan shekara tun kafin su bar kasar ta jamhuriyar kamaru ne da yan wasan suka tambayi gwamnatin kasar da ta mika musu makudan kudade har miliyan 50-50 na sefa kafin su mayar da hankalin su a kan gasar gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ita kuma ta yi kunnan oshegu da ta yin da suka yi mata masu magana dai suna cewa idan iranar da sata to da dawa ma na da wari Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To Abdulaziz ga labaran a takaice. Amurka ta ce ta shirya bindigoginta da bamban ta tsab tana shirin soma amfani da jiragen samanta na yaki wajen fatattakar wasu wurare uku a Iran dan maida martani kan jirgin nan mara matuki na Amurka da Iran din ta kakkabo kafin Amurka ta sauya ra'ayinta ta fasa kai harin. Mayakan ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar Saudi Arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba kuma ba a samu asarar rayuka ba. ƴan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban kasar Murtaniya sun kammala yakin neman zaben su jiya da daddare a birnin Nouakchott. Bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. A yau Juma'a dubban ɗalibai masu zanga-zanga suka saka kaya baƙaƙe inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong suna neman da a janye shirin dokan nan da ya janyo cece-kuce.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safiya Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Muhammad da Hafiz Babale da ya taya gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da hada shirin da bada umarni sai injin namu David Magnus ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.